بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر 30 ga watan Jumada al-Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan January shekara miladiya ta 2020. Wannan shine kaset na 237 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hali khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكف سني للسنة ابن القيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله لتافن زاد المعاد موسوءا لتاريه منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوميد روان كني دنگني لتاريه لتفركي لتار معاملة منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم malamai suna jinjina ma Ibnu Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda yaje kasar Makka don yin aikin haji nesa da iyalarsa nesa da kayan aikinsa. Allah ya saka mishi alkhairi. Yanda ba basu manta ba, muna ci gaba da bibiyan al-Imam Sheikh al-Islam Ibnu Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a inda yake mana darussa a tarihin yakin Uhud, yaki na biyu daga cikin yakokin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi tsakanin shi da kafiran Makka Quraishawa. Za mu tashi a inda malai yake cewa thumma qala Abu Sufyana yawmun bi yawmi Badrin wal harbu sijalun fa ajabahu Umar fa qala la sawa'a qatlana fil janna wa qatlakum fil nar. Mun ji cewa kafirai sun sami galaba akan sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallama sakamakon saba wani umarni da sahabbai wasu daga cikin su suka yi, aka samu dauki ba dadi a inda suka samu rubewa. Waɗannan kafirai suka yi tabin suna karkashewa, suna faffasa cikin mutane, suna yanka hanci da kunne da al'aura, sannan kuma wasu suka sheka da gudu, wasu kuma suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kare shi. Shi kanshi Annabi alayhi salatu wassalam an yi mishi rauni, an buga mishi makami a fuskarsa, an buga mishi dutse, an zubar masa da jini. A wannan yanayi sai Annabi da sahabbai wasu daga cikin su suka samu suka hada wato yar karamar runduna ta su wanda suka hadu a wuri guda, shine Abu Sufyana wanda a lokacin shine komandan waɗannan kafirai. Yazo yana yin wasu zattutuka waɗanda a ciki akwai tsokana, akwai kokarin ya ji labarin halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki da shi da Sayyidina Abu Bakr da Umar, Allah ya kara musu yarda. Daga baya da ya fahimci cewa waɗannan mutanen ba a kashe su ba, ya ji taɗewa da karaya da kuma samun wato khaibatu amal da disappointment a cikin zuciyarsa, kuma hakan ya bayyana a cikin maganganunsa. Shine sai yake cewa shi dai ya ga an yi kisa na wulakanta gawa al-musla, amma shi ba da izinin shi ba kuma bai hana ba. Ya faɗa haka ne don ya kare mutuncinsa, cewa ba shi yasa aka yi ba. Daga baya shi ne kuma ya fara alfahari da gumaka. Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce an mai masa da martani, aka mai da masa da martani na tauhidi. Shi ne sai yake yin jawabi shi Abu Sufyan, yana cewa yawmun bi yawmi Badr, wannan rana ta Uhud, to mun rama abinda kuka yi mana a Badar. Mun rama a Badar kun ci nasara akan mu, to yau ma mu ma mun ci nasara akan ku, mun yi wato ɗaya da ɗaya kenan, mun yi draw kenan. Wal harbu sijal, dama yaki ɗibin ɗiba ne. Abinda ake da lafazin sijal asali shine kamar abinda ke faruwa ga mutumin da ke ɗibar ruwa da guga daga rijiya. Kaga idan aka ɗebo ruwa a cikin guga, to ba dukkan shi ne zai iso wajen rijiyar ba, ana jan gugar wani abu na zubewa, shine sijal, wato rabi da rabi. Fa ajabahu Umaru fa qala, sai Umar ya ce mishi ya bashi amsa ya ce la sawa'a ƙarya kake yi ba ɗaya da ɗaya muka yi da ku ba qatlana fil janna waɗanda aka kashe mana matattun da aka kashe mana a yau ƴan aljanna ne shahidai ne wa qatlakum fil nari waɗanda muka kashe muku ranan badar su ko ƴan wuta ne wannan haka yake keke da keke wa qala ibn abbas wannan kissa al-imam ahmad ya fitar da ita da al-imam tabarani da hakim da al-imam diyauddin al-maqdisi a cikin al-ahadith al-mukhtara dukkanin sun fitar da wannan kissa daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi qala ibn abbas sannan sai ibn abbas ya sake bada labari yace ma nusira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mawtinin nasrahu yawm uhud wata rana ana cikin tattaunawa Sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa an abihi sai yake cewa ba a taba baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama nasara a wani yaki irin nasarar da ya samu a Uhud ba fa unkira zalika alaihi sai mutane suka yi musun haka ba su yadda ba a ganin su a zahiri abinda ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallama a Uhud ba nasara bane a akasin nasara ne bai yi kama da Badar ba bai yi kama da Fathu Makka ba bai kama da Khaybar da makamantansu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara sahiqa nasara wadda take ainihin outstanding anan ya samu tasgaro a cikin yakin sakamakon wannan rashin bin umarni na shi ya faru da wasu daga cikin sahabbai dan haka da Ibn Abbas ya faɗi waccan magana dunkulalliya sai wasu wanda suke wurin alamar fuskokinsu da tunaninsu bai gaskata abinda Sayyidina Abdullahi dan Abbas yake faɗi ba faqala da ya lura da haka sai ya ce baini wa baina man yunkiru kitabullahi wanda ke inkarin abinda na faɗa to tsakanina da shi mu sanya alqur'ani a tsakiya yayi mana hukunci inna allaha yaqulu saboda Allah ya ce walaqad sadaqakumullahu wa'adahu id tahussunahum bi'idnihi hakika Allah subhanahu wata'ala ya gasgata muku alƙawarin da ya muku if tahussunahum bi'idnihi yayin da kuke giggirbe su da izinin Allah qala ibn abbas sai wannan malami ibn abbas yace wal hassu alqatlu tahussunahum da aka ce ma'anar shi taqtulunahu kuna ta karkashe su walaqad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa li ashabihi awwalun nahari yace kuma al'amarin ya kasance nasara tana bangaren annabi ne alaihi salatu wassalam da shi da sahabbansa farkon wuni hatta kutila min ashabi liwa'il mushrikina sab'atun aw tis'a har aka kashe daga cikin masu rike da tutar kafirai mushrikai an kashe mutum bakwai ko kuma tara a gyara nan idan naku ya zo da min ashabil mushrikina akwai lafazin liwa'i min ashabil liwa'il mushrikina wannan lafazi na liwa ya fadi a cikin wasu bugu amma akwai shi a cikin hadisin wanda al-imamu ahmad ya fitar da shi da hakim a cikin al-musadrak hadisi ne sahihi daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi abinda ibn abbas yake nunawa shine cewa a farkon al'amari a yakin Uhud musulmai sun ci galaba kuma sun karkashe kafirai din wannan shi ya baiwa waɗannan masu gadi din ma damar su sakko su shiga cikin kokarin tara ganima abinda ya bayu zuwa ga faruwar wannan tsautsayi na cewa su Khalid ibn al-Walid sun biyo ta baya sun ci gaba da kashe mutane to kaga wannan nasarar ta farko ita Ibn Abbas yake ishara akan cewa ai a musulmai su ma sun yi wato nasara a farkon al'amari a ranar Uhud kuma sun karkashe kafirai to amma saboda a ɗabi'ar yaki akan lissafa da me ya faru a ƙarshe ne sai da ma a ƙarshen yakin ba musulmai ne suka samu nasara ba kamar yadda idan muka zo can gaba za mu ji game da yakin Hunain a wayo ma Hunainin id ajabatkum kasaratukum a farkon al'amari musulmai sun sha wahala an tarwatsa su sun ruga da gudu amma daga ƙarke Allah ya ba su nasara sun ci nasara akan kafirai da haka sai zama a ɗabi'anci labarin idan an zo ba da shi za a ba da labari ne a matsayin musulmai sun ci nasara amma a farko sai da aka kashe musu mutane to wannan kuma akasin haka ne a farko musulmai sun ci nasara amma daga baya an karkashe musu zamu zo mu ji sunayen waɗanda suka yi shahada a ranar Uhud a gaba insha Allah wa zakara al haditha sai ibnu abbas ya ambaci hadithin zuwa karshen sa wa anzalallahu alaihim an nu'asa amanatan minhu fi ghazwati fi ghazati badr wa uhud wa nu'asu fil harbi wa inda al khawfi dalilun ala al amn wa huwa min allahi wa fi salati wa majalis al dhikr wal ilm min al shaytan malam ya ci gaba da cewa wa anzalallahu alaihim an nu'asa sai kuma Allah ya sauka musu da gangadi gangadi shine an nu'as as-sina wanda gangadi baya zuwa mutumin da bai cikin natsuwa yana daga cikin alaman natsuwa a ga mutum yayi gangadi a halin da ya kamata a ce halin tsoro ne kamar halin yaki kamar halin wani firgici gangadi na nuna alaman natsuwa a irin wannan yanayin Allah ya sauka musu ainihin wato annu'asa amanatan minhu natsuwa da aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala fi ghazati badrin wa uhud ayakin badar da kuma yakin uhud wan nu'asu fil harbi kaga dai shi watin gangadi a halin yaki wa indal khawfi da kuma halin tsoro dalilun alal amni dalili ne alama ce akan cewa mutumin da ke gangadin yana cikin aminci wa huwa min Allah yakan zo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yanayi dan ya amintar da bawansa mun ji a yakin badar musulmi sai ya ji yana kan dokin sa ana yakin kawai sai ya dinga gangadi da ya bude ido kuma sai ga kafirin da ke gaban shi an fillewa kafirin kai mala'iku sun fillewa kafirin kai shi kuma yana gangadin shi wa fi salati wa majalis adh-dhikr wal ilm min ash-shaytan amma a wajen sallah idan ana sallah shin sallolin wuni ne ko na dare ko asuba ko isha'i ko tahajjudi ko wutri idan kaga kana yin gangadi ana sallah wa fi majalis adh-dhikr ko inda yake ambaton Allah kamar a ajin karatun alqur'ani a wajen hadda a ajin aqida a sanda kake istighfari ko kake salati ko kake muraja'an haddanka kaga kana gangadi wa fi majalis al-ilm da wajen koyon ilimi inda ake darasi ake karantarwa sai kaga kana gangadi ko ana hudubar juma'a kana gangadi to wannan minan shaytan shaytan ne yake sa maka shi ka zama abokin shaytan kenan to wani ma za ka ga yawo shi gangadi zaka ji mun sharin shi daga sahun baya ana hudubar yana mun shari wani haye tusa wani kuma har ma ya dinga zubar da miyo ta gefen bakin shi to kaga wannan shi kanshi da ga ko shaytan ne ma da kanshi uhu da haka mu kiyaye jama'a mu kiyaye ba yana daga cikin abin da a da zamanin riwaya idan aka samu kana yin gangadi a wurin majalisin karatu to shikenan karatun ka ya lalace ba za a shiri riwaya ka kamar yanzu ne a ce kana driver kuma kana gangadi zaka mutane za su yi daka cikin tuka su ya zama an san cewa wane inda ya tuki to gangadi yake wane ne zai yadda a ce za a kama hanya daga nan zariya za a tafi Kano ko Sokoto a sa ka tuki bayan an san shi'ar ɗinka shi ne gangadi da an fara tuki za ka fara da ka fara tuki za ka fara gangadi kaga wani ba wani zai yadda ka tuka mutane to haka mutumin da yake a majalisin karatu yana bacci da gangadi to ko a majalisin zikiri ko a wurin sallah to alama ce akan cewa shaytan ya bijiro mushi to da ka ja ka sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ta gefen hagu ka tofar da abin nan yawun bakinka haka kadan ko ka tashi ka je ka sake alula idan sallar dare ce kake yi haka ya faru da kai sai ka sallame kai bacci babu kyau ka je kana aikin nafila har ka wuce abin da zaka iya iyawa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da bukhari ya ruwaito ya shigo masallaci yaga an ja igiya bango zuwa bango an rati yace wannan fa aka ce ai igiyar wance ce wata baiwa Allah ce mai yawan sallah to dan tana sallah idan ta fara gangadi sai ta dinga sai ta daure ka fada ta da igiyar tana sallah tana reto tana sallah tana reto kamar an shanya kaya sai annabi ya ce a tsinka igiyar yace mutun yayi ibada iya iya wasa da zaran ya ji gajiya ya je bacci kar ka zo kana gangadi kana bacci kana karatun alqur'ani ko kana sallah zaka je ka zagi Allah zaka dinga karanta alqur'anin ba daidai ba to da haka ba kyau idan ko ibada ce ta wajibi kamar sallar farilla to sai kai marma zaka karasa ita dan ka bari haka Allah ya sa mu dace. Wannan asalin magana da malam ya faɗa anan magana Abdullahi dan Mas'ud ce radiyallahu anhu wanda aka ruwaito da Greece yana cewa annu'asu fil harbi amana wan nu'asu fis salati min ash-shaytan. Wannan Imam Abdurrazzaq As-San'ani ya ruwaito daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu da isnadi sahihi. وقاتلت الملائكة يوم أحد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وانا رواية تناتكم بخاري دا مسلم wace ke tabbatar da cewa an samu musharaka ta mala'iku. Mala'iku sun yi tarayya da musulmai a yakin Uhud, sun zo sun shiga cikin rundunar musulmai sun taya su yaki. Aka ce wa qatalatil mala'ikatu yawma Uhudin ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mala'iku a ranar Uhud sun yi yaki ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun tare mishi wannan fada, sun hana kafirai su kawo gare shi. Fa fi sahihain, ya zo a cikin Bukhari da Muslim. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Maghazi a ƙarƙashin fadin a babin da yace babu qaulin Allah ta'ala wa idh hamma qa'ifatan minkum an tafshara. Ya sake fitar da shi a cikin Kitabul Libas dan nuni zuwa ga falalar farin tufafi. Haka Al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Fada'il a babin da yace babu qitalu Jibril wa Mika'ila an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama يوم أحد. دعى سعد بن أبي وقاص دعى ببن صحابي سعد ابن أبي وقاص وتو سعد ابن مالك ابن أهيب تيا دعى تكين صحابي منيا تيا دعى تكين العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنه وأرضى. سعد ببن صحابي يتكين صحاب من زال الله صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة الله يا مباكيش البركة زارين يا الدعاء كما يكن وكا الله ينكبا الدعش. An ba da labarin cewa mutum ne gajeri tittirna mai ƙarfi wanda in ya rike ka zaka ji hannun shi, inda ka san ka rike faskari haka zaka ji hannun shi, hannun shi gaggausa ne, jarumin sahabi ne na azo a gani. Kuma Allah ya mishi falala, Allah yana karban addu'arsa. Ya taba roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah, ka roƙa mana Allah ya dinga karban addu'ata. Sai annabi ya ce to kai kuma ka taimaka mini da cin halas. Sai zama baya cin komai sai abin da ya tabbatar halas ne. Sai Allah ya bashi wannan falala, yana karba masa addu'arsa. Yana daga cikin sahabbai da suka guje ma fitintunu da suka shafi suka samu tsakankanin sa Ali da Muawiya radiyallahu anhuma. Sa'ad dan Abu Waqas ya rasu shekara ta 55 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata gonar shi dake a wani gidan shi dake wani gidan gona a gefen garin Madina. Ainda aka dauko shi aka kawo shi garin Madina aka yi mishi jana'iza. Ya bada labari da kanshi cewa ya musulunta daga cikin mutane na farko kamar mutane 10 na farkon musulunta. Yace sannan kuma mun rayu ni da sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban nan manya muna cin wa malana min ta'amin illa warqus samuri. Ba mu da abinci sai ganyen gawo, ganyen itaciya suke kada su ci. Yace hatta inna ahadana la yad'u kama tad'u ash-shat, har zai ga dayan mu yana yin bayan gari irin bayan garin akuya, irin kashin da akuya take, saboda irin abincin akuya suke ci. Yace sai yanzu ne za a ci wasu wanda suka musulunta daga baya su ce wai za su koya mini sallah ko za su tuhume ni. Lokacin da aka mishi wannan tuhuma cewa wai bai iya sallah ba, kaza 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 kaza, abin da ya ja haye wani mutum baka addu'a, addu'a kuma ta kama shi. Sa'ad dan Abu Waqqas radiyallahu anhu shine yake bada wannan labari, yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawm uhud, na ga manzon Allah alaihi salatu wassalam a ranan yakin Uhud wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu, naga wasu mazaje guda biyu suna yaki suna kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, alaihi ma thiyabun bidun, suna sanye da farin tufafi. Shine Bukhari hujja da shi cewa sanya farin tufafi abu ne mai falala a kowane yanayi. Yace ka ashaddil qitali, suna yaki mafi tsanani ma ra'aytuhuma qablu wala ba'du, ban taba ganin su ba kafin ranan ko ban taba ganin su ba bayan ranan. Mana inda a ce cikin sahabbai suke babu shakka da Sa'ad ya san su kafin ranan, da kuma a ce ranan suka ranan ya fara ganin su to da ya gansu daga baya kuma ya ci gaba da ganin su, amma bai gansu ba kafin ranan, bai kuma gansu ba bayan ranan. Al-Imam An-Nawawi yake cewa wannan karama ce ga Sa'ad dan Abi Waqqas da ya ga waɗannan mala'iku guda biyu. Ana da zato mafi rinjaye cewa mala'iku ne guda biyu, Jibrilu da Mika'ilu, waɗannan manyan mala'iku guda biyu alaihimus salam. Wannan kuma na daga cikin alamun nubuwatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daga cikin alamun annabtar manzon Allah da cikar darajarsa da kuma kasancewar su waɗannan mala'iku suna tarayya, tabbatar da cewa mala'iku suna tarayya da muminai a wurin yaƙi na jihadi na musulunci. Ba ranan Badar kadai haka ta faru ba, kamar yadda wasu malamai suke gani. Wasu malamai suka fara zance a nan cewa to in dai waɗannan mala'iku sun zo, dan me yasa har za a samu matsala har musulmai su zama on the defensive, a ce ana bin su da gudu suna kare kansu? Da ya kamata waɗannan mala'ikun ko su kifar da ranan nan gaba ɗaya a wuce, don mala'ika Jibril shi kadai Allah ya mishi take da allamahu shadidul quwa zumin ratin fastawa, mai tsananin ƙarfi ne shi. Allah yana aika shi ya je ya ɗauki alƙarya guda ɗaya ya kifar da ita shi kadai. Idan ya ɗauke ta sai ya cicciɓo daga ƙarƙashin ƙasa bakwai, yake cicciɓo gaba ɗaya garin kafirai, sai ya yi sama inda yara suke cewa ya nuna wa Allah, sannan zai sake su ya kifar da su. Shisa Yahudawa suka ce ai shi mugu ne, haka suka ce a bakinsu na mugaye, suka ce wai ai mala'ika Jibrilu shi ake turawa duk sanda ake so a halakar, don haka su ba sa son shi, sun fi son mala'ika Mika'ilu wanda shi ana turo shi ne don rabon arziki. Da dai a ce shi ne ke kawo wahayi, suka ce wai da sun yi imani. Wannan maganganu ne na ƙarya da shubuhoyi irin nasu na kafirai. A shahidi shi ne mala'ika Jibrilu yana da tsananin ƙarfi, kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi, ya ce ya gan shi da fukafukai guda 600,000 sun tokare ga baki ɗaya sararin inda za ka iya gani da ido. To don haka kaga wannan irin mala'ika zai iya halakar da dukkanin kafiran Makka. To amma Allah ba haka ya so ba. Allah yana da wasu hikimominsa da za mu zo mu ji waɗanda suka ja haka. Na farko, Allah yana so, kamar yadda Allah yake cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, haka yaƙi yake muna jujjuya shi tsakanin mutane. Kuma Allah ya ce domin ya zaɓi shahidai a cikin waɗannan musulmai. Sannan kuma mala'ikun sun zo ne a surar mutane. Idan mala'iku suka zo a surar mutane, to ƙarfinsu da walwalarsu tana taƙaituwa a bisa irin surar da suka shiga ne. Ina fata mun gane. Da haka shi yasa har ake iya ganin su har abada labari. Idan da sun zo da surar mala'iku guda ɗaya, in yazo zai watsa gaba ɗaya filin yaƙi ne da musulman da arnar duguduwa za a yi. Idan ya sauko da surar shi ta mala'ika, ya sauko da guguwar shi ta saukan mala'ika, ba ganin ko helikwafta ne sauka a waje da ke tada ƙura, to ka kaddara mala'ikan da ke da fukafukai dubban ɗaruruwa in ya sauka a wani fili duk watsewa za a yi. To amma da yake sun zo da surar mutane, sun zo ne don su ƙara wa musulmai yawan sojoji, su ƙara musu reinforcement, sannan kuma su yi mu'amala da kafiran nan gwargwadon yadda mutane ƴan uwan suke mu'amala da su. Don kai ya zama akwai cuta, akwai ƙwara, an ƙwari kafiran a wajen yaƙin, don yaƙin ya yi balance. Za su iya kafa hujja sai ta yan kware shi ne, dan da aka turo mala'iku a turo musu mutane yan wasu mana gani in ba za su iya da su ba, kun gane? To da ga sai su zo da surar mutane, sai kuma su ma su dauki makami irin na mutane, su dauki shield garkuwa irin ta mutane, sai su yaki yadda mutane suke. Ya zama sun ƙara wa musulmai ƙarfi, kuma ba su canza sunnar da Allah ya tsara ba, domin sunnar Allah ba ta canzuwa. To wannan shi ya hana su yi musu kwaf ɗaya. Da Allah ya so a musu kwaf ɗayan, da daga day one tun ran da aka yi wahayi aka ce su ba Allah suka ƙi, da ranar Allah ya sa kai a musu kwaf ɗaya ɗin. Ai babu wasu al'umma da aka yi musu daga ran da aka fara wa'azi a ce kai a halakar da su, sai an ba su wato muhla, an ba su time, an gwada su sun yi imani suna ta ƙara kangara da bauɗewa daga hanya to sannan daga sanda aka hukunta cewa to waɗannan babu ragowa alheri a cikin su to sai a halakar da su sannan baya ga haka su mutanen makka Allah cikin hikimarsa ya ƙara cewa wasu su za su zo su musulunta kamar yadda suka musulunta da daman su a yakin fathu makka su ne yake ci musu at-tulaqa sannan wanda ma ba su musulunta ba daga cikin su ƴaƴansu da jikokinsu sun musulunta shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Taifa mun karanta a baya da aka zo aka ce mishi bayan da suka ji masa rauni aka turo mala'ika din cewa in kana so Allah ya ce in ka zaba a halakar da su gabaki daya sai ya ce a kyale su idan su ba su tuba suka musulunta ba ƴaƴansu da jikokinsu za su tuba su musulunta insha Allah to ne daga cikin karama da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa fi sahih muslim annahu sallallahu alaihi wasallama ufrida yawm uhud fi sab'atin min al-ansari wa rajulayn min quraish falamma rahiquhu qala man yarudduhum anna walahu al-janna aw huwa rafiqi fi al-janna fataqaddama rajulun min al-ansari faqatala hatta qutila thumma rahiquhu faqala man yarudduhum anna walahu al-janna aw huwa rafiqi fi al-janna فتقدم رجل من الانصار فقتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انصفنا اصحابنا يجي وفي صحيح مسلم يابو اشكل تافن الامام مسلم الصحيح كنا انه صلى الله عليه وسلم افرد يوم احد في سبعه من الانصار جوا النبي عليه الصلاه والسلام ان رصاشي kafirai sun ritsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yanayi fi sab'atin min al-ansari da shi kawai da wasu mutane bakwai cikin ansarawa wa rajulayn min quraish da wasu mazaje biyu cikin quraishawa ansar mutum bakwai muhajiruna mutum biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikon na goma to waɗannan mutum goma kai kokarin wato halartowa ko tuna a ce ga wasu dandazan kafirai sun kewaye su su musu kawanya suna so su murkushe su falamma rahiqo yayin da suka riski inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo kusa da shi qala sai annabi yace man yarudduhum anna wa zai tare mana waɗannan wa zai je ya tare mana waɗannan kasu iso gare mu walahul janna in yayi haka zai samu aljanna aw huwa rafiqi fil janna ko kuma annabi ya ce wanda duk yayi haka zai zama aboki na rafiq aboki makusanci a cikin aljanna fataqaddama rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansarun nan da nan sai ya shiga gaba faqatala hatta qutila ya dosa yaki da waɗannan kafirai har suka fi karfin shi suka kashe shi thumma rahiquhu sannan kafirai nan suka ƙara su kwanowa a guje wato a lokacin da wancan ya tare su yana ta bugawa da su sai annabi da sahabbai sai suka ƙara yin gaba kenan suka ƙara matsawa gefe sai waɗannan kafirai suka ƙara su kwanowa akan dawakan su suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi yace man yarudduhum anna wa zai tare mana su walahul janna ya samu aljanna aw huwa rafiqi fil janna ko kuma annabi yace wannan mutumin ya zama abokin zamana a aljanna fataqaddama rajulun min al-ansar haka wanda daga cikin ansaru ya ƙara shigewa gaba faqatala hatta qutil shi ma yayin yaki har aka kashe shi falam yazal kadhalika hatta qutila sab'a haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga ba su tayin aljanna suna shiga suna yaki har sai da aka kashe dukkanin mutanen madinan nan guda bakwai faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ma ansafna ashabana ha wa hadha yurwa ala wajhaini ana karanta wannan wurin da fuska ne ko dai a ce ma ansafna ashabana ko kuma a ce ma ansafana ashabuna Allah ya samu tsankai bambancin ma ansafna ashabana ko ma ansafana ashabuna larabci kenan bambancin wannan dan wasali kwaya daya ya canza ma'anar gaba daya idan ka karanta da ma ansafna ashabana ba mu yi ma ƴan uwan mu adalci ba sai zama ma ansafna asalin shi ansafa amma aka sa dauri akan fa'un din saboda tawalil amsal kamar da suke cewa tawalil amsal to ashabana sai zama maf'ul bihi bamu kyautawa bamu yi adalci wa waɗannan ƴan uwanmu ansaru ba ma'ana mun ta tura su ana ta kashe su kuma ba kashe kodai a cikin mu Qurayshawa ko kuma ma ansafana ashabuna ƴan uwanmu ba su yi mana adalci ba sai zama ƴan uwanmu anan sune sahabbai da suka gudu suka shiga Madina wasu suka buya suka ban mai ƴan tsiraru gashi an kakkashe ni sai zama ma ansafa wato wannan fi'ili na din ta zama maf'ul bihi ashabuna shine fa'ili ina fata mun gane ko dai zama annabi yana karkatar da magana zuwa ga kansu su Quraishi cewa ba su kyauta ba da suka bari a kashe waɗannan ashabu ko kuma waɗancan da suka gudu suka ban mu ƴan kaɗan ba su kyauta ba shine malam yace wa hadha yurwa ala wajhayni ana ruwaito wannan magana ta fuska iri biyu bisukunil fa'i wa nasbi ashabina ko dai kai mafa'un dauri ma ansafna wa nasbi ashabina kai ma ashabina nasaba ya zama ma ansafna ashabana ko kuma al maf'uliyya sai zama ashabana maf'ul bihi ko kuma wa fathal fa'i kace ma ansafa wa raf'i ashabina ma ansafana ashabuna ala alfa'iliyya sai zama ashabuna shine fa'ili ko dai zama mu ne ba mu yi adalci ba shine ashaba kenan ko kuma su ne ba su yi adalci ba shine ashabu kenan to kowanne ne a ciki fasarar shi daban in ka ɗauka wanda ya ce ba mu kyauta ma ƴan uwanmu ba to waɗanda aka kashe su a nan wurin ba su kyauta mana ba su ƴan uwanmu to wannan suka gudu suka ban mu a nan wajen asalin hadisin kamar yadda muka ji al-imamu abu al-hajjaj muslim ibn al-hajjaj al-qushayri shi rawaito shi a cikin as-sahih din sa malai yace wajhun nasbi fuskar da za a fassara nasaba din in an ce ma ansafna ashabana annal ansara lamma kharaju lil qitali wahidan ba'da wahidin hatta qutilu wa lam yakhruju al-quraishiyani yayin da ansaru suka yi ta fita daya bayan daya ana ta karkashe su babu ba an babu ba quraishin da ya fita qala zalika sai annabi yace ai ma ansafat quraishu lil ansar quraishu basi ma ansaru adalci ba wajhur raf'i in ka fassara shi in ka karanta da ma ansafana ashabuna an yakuna al muradu sai zama abun nufi bil ashabi anan alladhina farru ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gudu suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ufrida fil nafril qalil hay zama an tsare shi an bashi a cikin wasu ƴan kaɗan ɗin mutane fa qutilu wahidan ba'da wahid kuma akai ta kashe su ɗaya bayan ɗaya falam yusifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa man thabata ma'ahu da aka basu wa annabi adalci ba shi da waɗanda suka tabbata a wurin tare da shi wa fi sahih ibn hibban ya zo a cikin littafin sahih na al-imam ibn hibban al-busti rahimahullah bayan ibn hibban ma akwai al-haytham ibn kulayb ya ruwaito a cikin musnadin sa haka diyauddin al-maqdisi a cikin al-mukhtara haka al-imam abu dawud al-dayalisi a cikin musnadin sa dukkan sun ruwaito wannan riwaya cewa an aisha qalat qala abu bakr as-siddiq lamma kana yawm uhud in saffa an-nasu kulluhum ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in sarafa an-nasu kulluhum ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa kuntu awwala man fa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa ra'aytu bayna yadayhi rajulani yuqatilu anhu wa yahmihi rajulan yuqatilu anhu wa yahmihi sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yake cewa a ranar Uhud yace lamma kana yawm Uhud yayin da aka yi yakin Uhud in sarafa an-nasu kulluhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin mutane suka watse suka ba annabi waje alaihi salatu wassalam yace fa kuntu awwala man fa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance na farkon wanda ya kai dauki ya dawo ya tare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo dai ya tare manzon Allah fara'aitu bayna yadayhi rajulan sai naga wani mutum a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu anhu yana ta yaki yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahli yana kare annabi alaihi salatu wasalam fa qultu sai nace kun dalhata fidaka abi wa ummi Allah ya sa wannan dalhatin na bashi fansar uwata da ubana kun dalhata fidaka abi wa ummi Allah ya sa dalhatuni na bashi fansar uwata da ubana falam anshab an adrakani abu ubaida ibn al-jarrah yace ban jima ba nan da nan sai naga abu ubaida ibn al-jarrah ya riske ni wa idha huwa yashtaddu ka annahu tayrun hatta lahiqani naga yana ta sukuwa yana tashi kamar tsuntsu yana gudu yana tashi kamar da tsuntsu ke gudu har ya riske ni fa dafa'na ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka yi maza muka kai dauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idha talhatu bayna yadayhi sari'a wannan mutumi da nake ta cewa Allah ya sa talhatu ne ashe ko shi ne amma sai naga ya riga ya fada a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiran nan sun raunata shi sun kada shi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce dunakum akhakum faqad aujaba ga dan uwanku nan ku yi maza ku taimaka mishi faqad aujaba ya cika aikin da ke kan shi ya yi iya aikin shi wa qaddaru miyan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jabinihi a lokacin an jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a goshinsa an ce wani kafiri ibnu qami'a kamar da muka ji a baya ya buga mishi wata kamar guduma da suke yi haka ta yaki ya buga mishi ta a goshi ya fasa mishi goshi wa fi warwiya fi wajnatayhi ana ruwaito kuma maimakon jabinihi ana ruwaito kuma wajnatayhi wato mukamukansa ko abin nan kafadinsa hatta ghabat halaqatun min halaqil mighfari fi wajdati har wato wata sarka wani zobe daga cikin zobban da ke jikin hular kwanan sa ta makale masa a jikin kumatunsa fa dhahabtu li anzi'aha anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na zo ina so in cire shi daga jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji sai na bakar kenan fa qala abu ubaidata nashattuka billahi ya ababakar illa taraktani sai abu wai yace na roke ka na hada ka da Allah na gama ka da Allah ka banni ni zan cire qala fa akhadha abu ubaida as-sahma bi fi sai abu ubaida ya kama wannan karfi da ya makale a cikin goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin wato hakorin sa fa ja'ala yunaddiduhu ya dinga kokarin tumbuko shi yana ja kamar da zaka dinga jan kusa haka ko wani abu da ya makale da playa ko da wani abin cirewa karahata an yi udhiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ja a hankali yana juya shi da hakurinsa kamar dan yana jin wato tsoron kada ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma stalla sahma bi fihi sanan da karke ya iya cire wannan makami da bakinsa fa nadarat thaniyatu abi ubaida sai wannan hakuri saniya hakurin shi na gaba shikenan sai ya balle garin cire wannan abu fa qala abubakar sai abubakar ya ce thumma dhahabtu li akhudha al akhar sannan nazo zan cire dayan karfan da ya makale din fa qala abu ubaidata nashattuka billahi ya ababakar illa taraktani yace na roke ka na gama ka da Allah ka bar ni ni zan yi wannan aiki qala fa akhadhu sai kada kama wannan ma da hakorinsa faja ala yunaddiduhu hatta sallam ya ci gaba da ciro shi a hankali yana jujjuya shi har ya cire shi fa badarat thaniyatu abi ubaidata al-ukhra nan dayan hakorin nasa shi ma ya fita ya balle thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah ya ce dunakum akhakum qad aujaba ga dan uwanku nan fa ina nuna muku fa ya riga ya kai matuka wajen yin aikin sa qala fa aqbalna ala talha nu'alijuhu wa qad asabathu bid'atu ashara darba dan sannan sai muka koma kan al-hat muna kokarin yi masa magani muna kokarin ceto rayuwarsa muna bashi taimako na gaggawa kenan muka samu a jikinsa akwai sara guda 10 wani abu wannan riwaya kamar da muka ambata al-imamu ibn hibbana yaftar da ita da al-imamu al-haytham ibn kulayb a cikin musnadinsa da Abu Dawud al-Tayalisi a cikin nashi Musnadin da wasu daga cikin malamai waɗanda ba su ba a cikin isnadin wannan riwaya kamar yadda Imam Az-Zahabi ya bayyana a cikin Talkhis al-Mustadrak akwai mutum mai suna Ishaq bin Yahya ibn Abi Talha ibn Ubaydillah at-Taymi ibn Talha ibn Ubaydillah amin jikan sahabi Talha dan Ubaydillah mai suna Ishaq ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaydillah at-Taymi wanda malamai gabaki daya sun hadu akan cewa mai rauni ne kamar da Imam al-Bukhari ya bayyana a cikin littafin sa Ad-Du'afa da Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin Ad-Du'afa wal-Matruki da Imam al-Uqayli a cikin Ad-Du'afa wal-Kabir da Abu Zur'a a cikin su'alat din sa da dukkanin malamai dai sun hadu akan cewa mutum ne matruki mujma'un ala tarki malamai sun hada akan raunata shi ya rusu a shekara ta 164 shi wannan malami cikin atba'ut tabi'ina shi Ishaq ibn Yahya ibn Talha yana da hadisi a cikin sunan ta Imam Tirmidhi da sunan ta Imam Ibn Majah Al-Qazwini at-Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisan sa malami ne mai rauni kwarai da gaske malamai ba sa ansar riwayoyinsa wannan tana daga cikin riwayoyi wannan zamu ba mu ishara anan gaba insha Allah idan mun kai karshen wannan tarihi da yake mana wanda ba su inganta ba ta fuskar labaran yakin Uhud kamar yadda muka rairaye su ta fuskar labarai na yakin Badar tare da shahar su da yadda suka gama gari kamar yadda malamin littafin Masha'a walam isihha fi siratin nabawiyya ya kwararo su da kuma maganganu na malamai waɗanda suke masana na ilimin hadisi da ilimin tarihi Allah ubangiji ya tsare malamin ya ci gaba da cewa wa fi maghazil umawi a cikin maghazi na al-umawi haka ce al-umawi ana maganar maghazi to ana ishara zuwa ga malam Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Umawi al-Imam Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Umawi wanda ya rusu shekara ta 249 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shike da tafi mai suna maghazi al-Umawi baya ga shi al-Imam ibn Abi Dunya ya fitar da wannan riwaya da zamu karanta a cikin tafin shi mai suna makarimul akhlaq ya fitar da shi a makarimul akhlaq haka Abu Ishaq al-Fazari a cikin kitabu siyar kisa take cewa annal mushrikina sa'idu alal jabal cewa kafiran makka sun hau kan dutsen Uhud din fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li sa'id ujnubuhum bayan da su annabi sallallahu alaihi wasallama suka samu dan wuri haka suka buya suka jijjingina jikin dutse suna so su dan dawo da numfashin su su dan hada kansu tukunna kafin a ci gaba da gwagwarmaya sai wasu daga cikin kafiran nan suka yi karfin hali sai suka hauro kan dutsen sai annabi ya ce wa sa'ad dan abi waqas ujnubuhum nisantar mana da su yaqulu urduduhum ka tare mana su fa qala sai ainihin sa'ad ya ce kaifa ajnubuhum wahadi taya zan iya kora su ni kadai fa qala zalika thalasa ya maimaita wannan sau uku fa akhadha sa'ad sahman min kinanatihi farama bihi rajulan fa qatala annabi ya maimaita mai cewa na ce maka ka tare mana su sai sa'ad ya ciro kibiya daga cikin kubansa sai ya harbi daya daga cikin su nan take kashe shi sum qala thumma akhadtu sahmi a'rifu sannan na sake daukan kibiyata na shaida kibiyar faramaitu bihi akhara fa qataltu na kara harbin wani na kashe shi thumma akhadtuhu a'rifu na kara daukan kibiyata faramaitu bihi akhara fa qataltuhu sai na sake jifan wani na kashe shi fa habitu min makanihim sai suka ruga da gudu suka baya suka sauka wato suna haurowa ne akan dutse wani bayan wani wani bayan wani in ya harbi wannan sai ya je cikin gawar ya cire kibiya ya sake harbi a lokacin kuma annabi yana mishi addu'a yana ce musu ka harbe su fidaka abi wa ummi shine aka ce annabi ya taba hadawa wani mutum uwa da uba ya ce na baka fansar su ba kamar yadda ya wasa dan abi wa kasu a wannan waje shikenan yace fa qultu sai nace hadha sahmun mubarak sa'adu yace nace kai wannan kibiya tana da albarka faja'altuhu fi kinanati sai na maida wannan kibiya cikin kubenta fakana inda sa'adin hatta mata wannan kibiya sa'adu yana nan tare da ita har ya rasu thumma kana inda bani kuma wannan kibiya ta ci gaba da zama a wurin ƴaƴan shi ta zama wani abin tarihi wani abin nunawa cewa ga kibiya kwaya daya da aka kashe kafirai uku da ita sannan kuma sauran kafirai suka firgita suka sheka a guje wa fi sahihaini an abi hazim annahu su'ila an jurhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni wallahi inni la a'rifu man kana yagsilu jurha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man kana yaskubul ma'a wa bima duya fa kanat fatimatu ibnatuhu tagsiluhu wa ali ibn abi talib yaskubul ma'a bil mijalli فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألسقتها فاستمسك الدم وأن الرواية إتما تناسك البخاري دا مسلم الإمام البخاري ابتدى تناسك كتاب المغازي دا مسلم شما أسكن كتاب الجهاد باب غزوة أهد أكتشي أن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam an tambayi abu hazim daga aka tambaye shi me zai ce game da ciwon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce an ji masa a yakin uhud fa qala sai abu hazim yace inni wallahi la arifu man kana yagsilu jurha rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace na rantsi da Allah ni na san wane ne wanda ya kasance yana wanke raunin da aka ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa man kana yaskubul ma'a kuma na san wane ne yake zuba ruwa yana yayyafa ruwa akai wa bima duya kuma na san da me akai mishi dawa akai mishi magani kanat fatimatu ibnatuhu tagsiluhu fatima yar ma'aiki radiyallahu anha wa salawatullahi ala abiha mata sayyidina ali mahaifiyarsu Hassan da Hussein ita ce ta kasance watin tana mishi wanki din tana wanke jinin wa Ali ibn Abi Talib Ali dan gidan Abu Talib kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sirikin sa baban Hassan da Hussein radiyallahu anhum ajma'in shi ya kasance yaskubul ma'a bil mijan shi yake debo ruwa yana kwarfawa yana kwarfo ruwa yana zubawa akan ciwon bil mijanni yana amfani da garkuwa shield irin wannan abun kariya da mayaka na da suke amfani da shi wajen kare kansu to wani zaka ga yana da dan kwarmi haka kamar faranti ko wani abu makamanta ko kamar murfin tukunya sai ya kwarfo ruwan sai ya kwarfo ruwa sai ya zuba akan ciwon sai ya kwarfo ruwa sai ya zuba akan ciwon yana amfani da shi kamar a matsayin wani kayan aiki falamma ra'at fatimatu anna al-ma'a la yazidu ad-dama illa kasra yayin da Fatima ta lura cewa wannan ruwa da ake ta zubawa yana ta ƙara wa jinin yawa da an zuba ruwa sai kuma jinin ya ƙara bulbulowa da an zuba ruwa sai jini yana ƙara fitowa sai yace akhadat qit'atan min hasir sai ta samu wata tabarmar kaba wani yanki na tabarmar kaba fa ahraqatha nan da nan sai ta kunna mishi wuta ta kasta ma wannan tabarmar kaba wuta ta kona ta fa alsaqatha ta dauki tokan sai ta manna a jikin inda jinin ke zuba fastamsaka dam sai jinin ya kame wato kaman ka ce in a yanzu ta saka mishi kaman ayudin kenan ko wani abu wanda ke tsaye da jini nan take sai jini ya tsaya wannan hadisi kamar da muka ambata yana cikin littafin Bukhari da Muslim malamai sun kafa hujja da shi akan cewa wannan yana nuni zuwa ga tabbatar da almudawa wato therapy yin magani da kuma mu'alajatul jurhi da kuma idan an ji ciwo ayi mishi dressing ayi mishi dinki ayi mishi kaza da sauransu wannan ya halasta ba tauhidi bane da tsabaragen imani misali mutum ya ji ciwo ya ce shi ba zai yi magani ba sai ya bashi da kanshi jini zai tsaya in ya ga dama in bai ga dama ba ya ta zuba sai ya mutu ba daidai bane wannan za a yi magani ya halasta hatta a wuraren da aka ce misali wanda baya shan magani yana da falala to ana nufin da ciwo na dabi'a ba ciwo na accident ba rauni wanda yake faruwa na tsautsayi ba ina fata mun gane raunuka na tsautsayi ana musu magani kai tsaye amma rauni cututtuka waɗanda mutum suka faru da shi na ɗabi'a kaman zazzabi kaman masassara kaman wani ciwo da ya kama mutum irin cutukan na zamani ciwon hanta ciwon koda ciwon waye ga sanan iri daban-daban waɗanda da ba a san da labarin su ba ma to idan ya kama mutum irin wannan ciwon mutum yana da zabi da yin biyu ku dai yayi magani wato yayi aiki da asbabu na ilimi wajen yin magani sabon maganin maganin zai yi abinda ake cewa orthodox therapy wato maganin asibiti kenan ko kuma alternative wato al-albadi wani magani daban na gargajiya ko na islamic chemist ko duk wanda ya sawaka wanda a cikin shi babu wata barna ko wani abu da ya kama da shirka wannan ya halasta mutum ya magani iyayensa sannan kuma sai ya dogara ga Allah yayi addu'a ya zo a cikin hadisin Imam Tabarani cewa sahabbai sukan yi sadaka ta musamman idan suna da mara lafiya dan su yi addu'a Allah ya bashi waraka yana daga cikin sunna yin sadaka dan Allah ya ba mara lafiyan ka waraka to mutum yana da wannan option din yayi mudawat yayi magani dayan option din kuma shine kana da option din ka dake ka ce kai ba za kai magani ba ka dogara ga Allah yadda ya sanya maka cuta ya warkar da kai to wannan waliye ne kawai suke iya haka masu karfin imani sune waɗanda la yastarquna da aka ce a cikin hadisi wanda ba kowa yake iya wannan ba wanda zai ce yana jin zazzabi amma ba zai sha magani ba kuma saboda ya kisha ne saboda tsabaragen imani kawai ba wai saboda ruwa ko kuma tsoron ya kashe kuɗi ko tsoron allura ba a'a saboda tsabaragen tawakkali kawai ba zai sha magani ba to idan ya zama wannan ne imanin ka fa biha wal iman Allah ubangiji ya saka da dare amma kai ji manzon Allah sai sama shi da kanshi yana yin magani kuma yana yi ma wasu mun karanta wannan mas'ala a can baya kuma za a zo a sake jinta insha Allah a can gaba a inda zai magana akan magunguna daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to wannan yana tabbatar da halastin yin magani da halastin abin nan wato yin kamar abin da ake cewa a zamanance first aid wato taimakon gaggawa da za a bai mu mara lafiya ko wanda ya samu tsautsayi na hatsari ko makamantan su dan a tsaida wato zubar jini ko a rufe raunin da yake ko makamantan su wa fi sahihi annahu kusirat riba raba'iyatuhu wa shujja fi ra'sihi waja'ala faja'ala yaslutu dama anhu wa yaqulu kayfa yuflihu qaumun shajju wajha nabiyihim wa kasaru raba'iyatuhu wa huwa yad'uhum fa anzala Allahu azza jalla laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun yabo a cikin as-sahih sayyid al-bukhari da kuma litafin sunan ta imam at-tirmidhi da ibn majah hakan ma imam ahmad ya fitar a cikin musnadin sa daga hadisin anas dan malik radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu kusirat raba'iyatuhu an karya masa haƙorinsa ɗaya daga cikin haƙorinsa guda hudu na gaba dinnan wanda biyu sama biyu ƙasa su ake cewa raba'iyya to an karya masa su wa shujja fi ra'si kuma ayi masa rotsi an masa rauni an ji masa ciwo a jikin kansa faja'ala yaslutu dama an sai ya dinga katse jinin daga cikin inda jini ke biyo jikin goshinsa mai albarka ko jikin fuskarsa yana sa hannunsa yana katse jinin yana zubarwa saboda jini ne ke ta zuba kamar yadda dai ka san a bisa ɗabi'a idan mutum ya ji ciwo jini zai fara ainihin wato flooding yana fitowa ta waje wa yaqulu sai manzo Allah yake faɗa yana cewa kaifa yuflihu qaum yaya za a yi wasu mutane su tsira waɗanda shaddu wajha nabiyihim wanda suka fasawa annabinsu goshi fuska wa kasaru raba'iyatahu suka karya mushi haƙoransa wa huwa yad'uhum yana musu addu'a a lokacin da yake kira wato annabi yana kiran su amma suna yana kiran su zuwa ga gaskiya yana kiran su zuwa ga tuba zuwa ga tsira amma su kuma suka mai mushi wannan kyakkyawan aiki da mummuna na fasa goshi da karya haƙori da kokarin ganin sun halaka rayuwarsa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mamaki yana jin takaicin irin yadda suka yi kuma yana ganin cewa waɗannan mutane to ba za su taɓa samun tsira ba za su halaka shine sai Allah ya ce mushi laysa laka min al-amri shay'un ba ka da wani al'amari a hannunka na su tsira ko ba su tsira ba na Allah ya yafe musu ko ba yafe musu ba al'amarin ba a hannunka yake ba aw ya tuba alaihim aw yu'adhibuhum ko Allah ya yafe musu ko kuma yayi musu azaba akan wannan abu da suka yi fa innahum zalimun babu shakka sun yi mugunta sun yi cutarwa amma dai ba a hannunka yake ba tsiran su ko taɗe wasu ba a hannunka take ba kai mai wa'azi ne ka isar da wa'azinka walamman hazaman nasu lam yanhazim Anas ibn al-Nadr wa qala Allahumma inni a'adharu inni a'tadiru ilayka mimma sana ha'ula'i ya'ni al-muslimina wa abra'u ilayka mimma sana ha'ula'i ya'ni al-mushrikina ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال يا اين يا ابا عمر فقال انس وهل لريح الجنه يا سعد اني اجده دون احد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته اخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنه برمح وضربه بسيف ورميه بسهم akwai baffan Anas dan Malik dan uwan mahaifinsa shine Anas ibn al-Nadr wanda ana cewa ma shi kanshi Anas din an sa mishi sunan wannan baffa na shi shine aka ce walamman hazaman nasu yayin da mutane suka wargaze sahabbai suka watse suka shiga cikin inhizami aka ci nasara akan su aka tarwatsa su lam yanhazim Anas ibn al-Nadr wannan sahabi shi bai wargaje ba bai ji tsoro ba ba a ci nasara akan shi ba ya kafe ya tsaya ya jajirce wa qala sai yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana ha'ula ya Allah ni ina kai hanzari gare ka akan abinda waɗannan suka yi ya anil muslimina wato ya Allah ka ga dai musulmai sun gudu amma ina so ka tabbatar ya Allah ni ban gudu ba laifin da aka yi da an yi laifi ne yanzu collectively an hada akan laifin amma shi yana cikin daidaiwa kadan waɗanda suka janye jikin su daga wannan laifin ba su gudu ba shine yake ƙara yi wa Allah wato addu'a da miƙa uzurin shi zuwa ga Allah cewa shi bai gudu ba wa abra'u ilayka mimma sana haula kuma Allah na barranta daga mugun aikin waɗannan ya'anil mushrikina kafirai da suka dinga kashe musulmai kuma suke so su kashe annabin Allah sallallahu wa salamu alaihi thumma taqaddama yayin da mutane suke komawa da gudu suna yin baya shi kuma kawai sai yayo gaba yayi inda kafiran nan suke falaqiyahu sa'd ibn mu'adh akwai sa'd ibn mu'adh za'imul ansar radiyallahu anhu babban sahabi wanda aka ce randa ya mutu sai da ƙarshen Allah ya girgiza kamar da musulmi ya waito wannan babban sahabi wanda hatta sai na bakar yana cewa wannan sahabin yafi ni falala wata rana yana zaune sai ga wani da ya taho sai aka ce dan waye wannan sai ce dan gidan wanda yafi mu falala ne sa'd dan mu'az radiyallahu anhu fa kala aina ya aba umar sai sa'd dan mu'az ya ce mishi ina zaka je baban umar kana ganin ana ta gudu kai kuma kana fuskanta inda ake gudu din sai ya ce fa kala Anas sai Anas ibn al-Nadr yake cewa wahan lirihil janna ya sa'd ma'anan wahan ajaban lirihil janna yace ina mamaki irin kanshin aljanna da muke jewa kun kuntuna mun ambata a darasin baya cewa malamai suka ce ko dai wannan ya zama da gaske ne karama ce Allah ya yi mishi ya jiyo kanshin aljanna ya jiyo kanshin almiski da kanshin aljanna kanshin aljanna kuma wani kanshi ne wanda ba kowa zai iya jin shi a duniya ba kuma ba za ka ma iya tantance shi ba sai ka samu irin wannan karama domin fiya ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari to amma an san cewa a bisa dabi'a duk wani daki mai kyau lafiyayye ana sa ran a ji kanshi a cikin sa to balantana kuma aljanna hatta ko dakin amarya ko dakin wasu yan gayu ko obushin wani babban mutum da ka shiga zaka fara jin kanshi ba haka bane to haka kuma aljanna take da wani kanshi na musamman wannan sahabi ta yi da gaske ne ya ji wannan kanshi ko kuma kamar Ibn Hajar yake cewa ya zan cewa tsabaragen yaƙini da yake da shi cewa da zaran ya mutu aljanna za shi shi yake ishara zuwa ga cewa yana jiyo kanshi aljanna yana nuni zuwa ga kusancin da yake gani tsakanin shi da aljanna bai fi tsakanin shi da dutsen na Uhud ba shikenan sai ya tafi ثم تقدم فلك سعد بن معاذ فقال اين يا ابا عمر فقال انس وهل لريح الجنه يا سعد اني اجده دون احد ina jin kanshin aljanna a bayan uhudin nan thumma maga sannan ya tafi faqatala ya ci gaba da yakan kafiran nan faqatala alqauma hatta qutila ya ci gaba da yakan kafiran nan suna sara yana sara suna duka yana duka su kai mushi sara shi ma ya kai musu hatta mutila har dai suka kashe shi suka mushi taran dangi a wata riwaya an ce wato sun mushi irin sarkin yawa ya ba sarkin karfi ne saboda suna ta zuwa daya bayan daya yana kada su yana ta kada su sai suka mushi kukan kura kawai suka rufa akan shi suka dinga sara da suka har aka ce ma sai da wasu su ma suka ji majunan su ciwo garin kokarin su sun ga bayan shi karke dai Allah ya karrama shi da shahada ya mutu a nan yace to da aka zo ana kirga gawawaki ana identifying waɗannan katla kowa ana gane wane ne shi fama urifa ba a gane shi ba saboda yawan suka da sara da raunin da ke jikin shi sun yi kaca kaca da gawo shi hatta arafatu ukhtuhu bi banani sai wata ƴar uwar shi ne ta mace ta sheda shi saboda tafin hannunsa a jikin tafin hannunsa akwai alamar kuna wata konewa da yayi tun suna yara ta ban mishi tabu to wannan taban ne aka gani a jikin yatsun wannan gawa sai ita ƴar uwar take cewa to wannan wane na ne dan uwana ne saboda wannan taban shine ke jikin hannunsa wa bihi bid'un wa thamanuna ma baina ta'anati bi ruhi aka samu 80 da wani abu na ainihin tsakanin suka da mashi wa darbatin bi sayfin da sara da takobi wa ramyatin bi sahmin da kuma harbi da kibiya ma'ana wasu sun sare shi an fara jikin wasu sun soka mishi mashi an soka an caka an cire an soka an caka an cire wasu kuma sun dinga dana kibiya suna harbin shi at close range da ka duk jikin shi ma tabbai ne ko ta ko ina sama da ƙasa hatta inda ba a iya gane wane ne sai ta wannan ainihin kankanin alama da aka gane wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa da Muslim da al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi a cikin as-sunan haka na al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar a cikin musnadinsa dukkanin su daga hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu وانهزم المشركون اول النهار كما تقدم فركون الامري مالن يا دان كوما da mubaya yace farkon al'amari kamar yadda ya gabata kafirai ne suka fara karaya suka wargaje aka ci nasara akan su suka juya da baya fasara khafihim iblis sai iblis shugaban kafirai din nan wato shedan sai yazo sai kwarma ihu yayi kirari a cikin su yace ai ibadallah اخذاكم الله فرجعوا من الهزيمه فاجتلبوا yace kai bayin Allah Allah ya tsine muku albarka idan kuka gudu ku dawo sai suka dawo ce ku dawo kar ku gudu sai suka dawo suka kafe suka tsaya wanda zaruku zai fito ila abihi wal muslimuna yuriduna qatlahu sai aka samu wani rudani daga shagon da aka samu na jarabawa a wannan rana shine ku zai fito dan yaman da shi da mahaifinsa mun ji cewa a yakin badar basu je ba in kun tuna saboda kafirai sun kama su za su yi hijira suka musu sharadin cewa to ba za ku je ku shiga yakin da za a yi da mu ba saboda su tsira da rayuwarsu suka anshi wannan sharadin da suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan za mu cika musu sharadin su ku ba za ku shiga yakin nan ba mu ko mu je mu yaki su tunda babu wani sharadi akan mu to yanzu an gama wannan sharadin ya wuce da aka zo Uhud aka zo za a yi wannan yaki na Uhud sanda aka rude ana ta guje-gujen nan sai tarin musulmai suka ritsa baban Huzaifa shine Yaman din a tsammanin su kafiri ne domin kafiran na ta zuwa suna kawo musu farmaki da haka suna ganin shi ya kullo sai suka ritsa shi suka yi mishi dauki ba da dawa aka gama su ba da shi ba wa hum yadhunnunahu minal mushrikina suna tsammanin shi cikin kafirai fa qala sai Huzaifa dan shi yace ai ibadallah adi ce ya ku bayin Allah babana ne kanku kashe shi falam yafhamu qawlahu basu fahimci magana sa ba hatta qatalu sai da suka kashe baban nan fa qala yaghfirullahu lakum sai Huzaifa yace Allah ubangiji ya gafarta muku wannan kuskure da kuka yi fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yadiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufin zai ba da diya zai ba Huzaifa diyar kisan da aka yi wa mahaifinsa bisa kuskure fa qala sai Huzaifa yace qad tasaddaqtu bi diyatihi ala almuslimina na baddiya sa sadaka ga muslimai fa zada zalika Huzaifata khairan inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya karawa Huzaifa daraja da daukaka a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan hadisi hadisai ne guda biyu malai hada wajen daga farkon labarin zuwa cewa yaghfirullahu lakum, to wannan yana cikin sahih Bukhari. A cikin kitabu Fadail Sahaba babu zikiru Hudhaifah ibn al-Yaman, da kuma a cikin al-aimanu wan nuzur babun da yace babu idha hanatha nasiyan fil aiman, da kuma a cikin diya babun da yake bayani akan al-afu fil khata'i, babun da yake bayani akan idan an maka kisa da fuskure to kai afwa shi yafi. Irin yanzu da misali za a ce an kada wani da mota ba da sanin wanda ya kade shi ba ya mutu, to ku ɗan uwan shi abin da yafi dacewa shine ku afwa, kar ku irin yanda arna suke yi kasan annan ka kade musu mutun da mota shikenan su mai da kai ATM sun dinga tatsa kudi a nanka kike, to amma sai ka zama kana da ahuwa ka kyare ka yafi kai ma sai Allah ya fi maka naka kurakuran sai ka samu daukaka da daraja kamar yadda Huzaifa ya yafi jinin mahaifinsa. To daga can farkon zuwa nan da yace yaghfirullahu lakum yana cikin Sahih Bukhari, amma daga cewa fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadiya hu zuwa karshe, to wannan al-Imam Ibn Ishaqa shi ya ruwaito wannan karin a cikin sira da magazi na shi, amma shi ma tabbataccen abu ne a tarihance, malaman tarihi suna tabbatar da shi wallahu ta'ala a'lam. Malin yace wa qala Zaid ibn Thabit ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud atlubu Sa'ad ibn Rabi', manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Zaid ibn Thabit bayan an gama yakin Uhud cewa yaje ya duba masa cikin matattu da waɗanda aka ji musu rauni, yaje ya duba masa ina halin da Sa'ad ibn Rabi', Sa'ad ibn Rabi' ibn Amr ibn Abi Zuhair al-Ansari ba khazraje ne daga cikin ansarawa babban sahabi ne, ya daga cikin badariyawa, ya daga cikin nuqaba, yana daga cikin manyan manyan sahabbai da annabi ke girmamawa. Lokacin da aka zo Madina shine sahabin da annabi ya hada su ɗan uwantaka da Abdurrahman ibn Auf, wanda yayi nufin ya ba Abdurrahman rumfar kasuwa ya saka mishi mace ɗaya ya aura ya raba mishi gidan shi ya bashi rabi. Abdurrahman yace duka baya su, kissa ce sananniya cewa barakallahu lakum fi ahlikum wa baitikum wa tijaratukum dulluni ala suqi, wannan kissa ta faru ne tsakanin Abdurrahman dan Auf da wannan mutum mai suna Sa'ad ibn Rabi', shi ma babba ne cikin ansarawa. Akan shi ne kuma Allah ya saukar da ayar gado ga fadin Allah yusikum wallahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayni fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak, bayan da aka kashe shi a wannan yaki na Uhud sai ya zama akwai wani dan uwansa kenan baffa yake ga ƴaƴan Sa'ad ibn Rabi', ƴan mata ne guda biyu, sai yayi uwaye makarkiya yayi kaka gida akan dukiya. Yadda ka san dai a ɗabi'ance galibi ƴan uwan uba sukan yi akan dukiyar marayu, su uwa su makarbiya su kokarin suna so su yi wayo su danna dukiya. Lokacin babu wata doka a lokacin, babu wani tanaji na doka da shara musu tanada game da gado din, sai da wannan abun ya faru sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai fa dan uwan Sa'ad ibn Rabi' yana kokarin yayi, Annabi ya ga wannan mutum yana kokarin yayi babaki ne yayi sama da fa'i da duke waɗannan ƴaƴa marayu waɗanda ɗan uwansa ya mutu ya bari, shine sai Allah ya kawo mafita sai aka saukar da wannan aya cewa yusikumullahu fi auladikum, Allah yana muku tankiya yana kafa muku doka game da ƴaƴanku lizzakari mislu hadzal unsayni, sai aka ambaci hukuncin da ya shafe su kai tsaye shine fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak, idan ƴan mata ne ƴaƴa mata guda biyu wanda suka fara daga biyu ko sama to a ba su biyu bisa ukun dukiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan baffa nasu yace to kazo Allah ya saukar da hukunci akan dukiyar dan uwanka da ya mutu ya bari, waɗannan yara a dauki biyu bisa uku a ba su, mahaifiyar Sa'ad take raye a dauki daya bisa shida a bata, kai kuma walakal baqi kai kuma kana da saura da asibci kenan. Wannan aya ta sauka ne akan waɗannan ƴan mata guda biyu da wannan kisa wanda yake abu ne tabbatacce kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata a cikin littafin shi al-Isaba fi tamyiz as-sahaba game da tarihin wannan sahabi Sa'ad ibn Rabi' radiyallahu anhu. To Annabi alayhi salatu wassalam ya tura sahabi Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu babban malamin nan cikin sahabbai cewa ya je ya duba mushi, fa qala li sai annabi ya ce mushi in ra'aitahu faqra'ahu min nissalama, idan ka same shi da ransa ka ce ni annabi ina gaishe shi, ka ce annabi na mai sallama. Wa qullahu, ka ce mushi yaqulu laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi yana cewa kaifa tajiduka, yaya jikin naka. Wato an zo an gama yakin mutane sun taru iya waɗanda suke da rayuwa, sai annabi bai ganshi ba. To shine aika yace aje ai mai maza a duba a gani da sauran rayuwa a cikin shi ko ya rasu. Annabi yace idan ka ganshi da rayuwa ka ce ina gaishe shi kuma ka tambaye mun shi ya cikin shi. Sai annabi yace qala faj'altu aqufu bainal qatla, zaid yace sai na dinga yawo tsakankanin gawawwakin da aka kashe, ina dubawa ina dubawa ina ta dubawa daya bayan daya. Fa ataitu, har nazo kan inda sa'adu dan rabi'u yake. Wa huwa bi akhir ramakin, nan farfashin shi na ƙarshe suna fita, wato yana kan gargara mutuwa ta kusanto gare shi. Wa fihi sabauna darba, shi ma akwai wato ciwo na rauni a jikin shi wajen guda 70, kamar da muka ambata a darasi na baya. Wannan ba fa yana nufin ya sa hannu ne ya kirga 1 2 3 10 30 50 har zuwa 70 ba, ba haka bane, ishara ne zuwa ga yawa. Larabawa suna amfani da 70 a matsayin kirge mai yawa, wato kamar kace dijjikin shi rauni ko an yi mishi kaca kaca ko dijjikin shi ba masa gatsin ke sai rauni. Ma baina ta'anatin bi rumhin wa darbatin bi sayfin wa ramyatin bi sahal, shi ma a jikin shi da sara da suka da yakushi da cido ga sanan ko ta ko ina, an sare shi da makami takobi kenan, an soke shi da makamin kibiya kenan ko mashi, sannan an harbe shi da kibiya. Fa qultu, sai ni Zaid dan Sabit nace mishi ya Sa'adu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, lalle annabi alaihi salatu wassalam yaqra'u alayka assalam, yana gaishe ka. Wannan yana daga cikin fiqhin da malamai suka fitar cewa yana daga wajibi idan wani ya aike ka yace idan ka je ka gaishe da wani, to in ka je sai ka gaishe shi, ba za ka je ka shiru ne kawai yadda galibi suke. Ai galibi za a ce maka ka gaida suwani a gaida mutan gida, wurin da suke ba su yi wannan gaisuwa galibi ba a yi, ko ko a waya ne ka buga waya da wani ya ce ina suwani ina suwani, a ce da Allah ina gaishe su, to sako ne sai ka isar. Kamar yadda muka ji a cewa sayyidina Jibril alayhi salam ya bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaishe mishi da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma manzo Allah din ya ce mata Jibril na gaishe ki, kuma ita kuma ta amsa gaisuwa. Bukhari ya hujjar shi akan cewa babu mun da ke nuni akan idan mutum ya ce ma abokin shi ka gaida mataka, kar ka fara cewa ina ruwanka da matata, kai wani irin mara mutunci ne kenan. Ku mun gane indai ba dama ko ta sarkakkiya da kake tsammani a tsakankani ba, amma ordinary idan ya ce ka gaida mataka ba matsala ba ne, ko kuma ma ya kinaya ce a gaida iyali, zaga da matar da waɗanda ma ba mata ba da ƴaƴa da har almajiran gidanka duk iyalanka ne, har agwagin da ke gidanka duk suna cikin iyalanka ne, ko inda kana ci da su. Ko mun gani a shahid dai shine za a gaishe da wanda duk aka ce a gaishe shi kuma shi ma zai amsa gaisuwa, har gashi wannan yana gargaran mutuwa amma annabi ya ce a gaishe shi, wannan falala ce gare shi da karama. Sai ya ce fa qultu, sai na ce ya Sa'adu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u alayka assalamu wa yaqulu laka akhbirni kayfa tajiduka, annabi yana gaishe ka kuma ya ce ka bani labari ka fada mini yaya jikinka ya kake ji. Fa qala wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalam, ka ce ni ma ina gaishe da manzon Allah. Wa qul lahu, ka ce mishi ya rasulullah ya manzon Allah ajidu rihal janna, ina da aka ce kayfa tajidu, bai fara cewa to wallahi sun sare ni aka fada wuya na ma ya karye nan ma ina jin kunkuso na ya goce, sai dai Allah shi kyauta mu dai rayuwa ta kare babu jazab. Ko mun gane, sai yace ajidu rihal janna, kanshin aljanna nake ji. Wa qulli qaumil ansar, kuma ka gaya wa mutane na ansarawa danginmu ka ce da su la udhira lakum indallah in khulisa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ba ku da abin da za ku gaya wa Allah in kuka bari aka kai ga kashe manzon Allah, ba ku da abin da za ku gaya mishi. Wa fikum aynun tatrif, matukar idan kuna motsawa matukar wato da sauran rayuwa a jikin ku kuka bari waɗannan kafir su kashe manzon Allah, to ba ku da wani uzuri a wurin Allah. Ya aika wa da ansaru wannan sakon. Wa fadat nafsuhu min waqti, yana fada wannan magana sai ran shi ya fita radiyallahu anhu. Wannan riwaya tana cikin muwaddata al-Imam Malik da as-Sunan al-Kabir na al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi da littafin Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi wato al-Mustadrak kenan haka Ibnu Hisham ma ya fitar a cikin sirar sa dukkanin su da Ibnu Hisham da Ibnu Ishaq da waɗancan malamai ta hanyar Muhammad dan Abdullahi dan Abdurrahman dan Abi Sa'sa'a al-Mazin akhu bani an-Najjar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru to wannan isnadi ne mu'udani akwai gidi ne fadi tsakankani tsakanin shi wannan mutumi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya al-Imam Malik a cikin muwadda ita ce ne dan galmi tazo da isnadi ne mursala mursalin isnadi daga Yahya dan Sa'idun al-Ansari wanda tabi'i ne cewa kaza kaza ya faru haka da haka Ibnu Abdul Barri an-Namari a cikin at-Tamhid da ma fi al-Muwatta min al-Ma'ani wal Asari da yake cewa wannan hadisi la a'rifuhu musnadan ban san shi da cikakken isnadi ba sai ya ce huwa mahfuzun inda ahli siyar amma dai malaman tarihi su suna da wannan labari sun kiyaye shi amma isnadi cikakke Ibnu Abdul Barri Hafidun al-Hafid Ibnu Abdul Barr an-Namari yake cewa ban san shi da isnadi cikakke ba wallahu ta'ala a'lam shi ma wannan ya daga cikin labarai masu matukar shahara a cikin tarihin yakin Uhudu wadanda suke da matsala ta fuskar isnadi in ana magana akan inganci wallahu ta'ala a'lam zamu zo mu yi magana akan su a gaba kadan insha Allah wa marra rajulun min al-muhajirina bi rajulin min al-ansari wa huwa yatashaqqu fi damihi fa qala ya fulan أشعرت أن محمدا قد قتل فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية ما لن يتقب دبال لباري كما يدى الإمام الحافظ ابن كثير يهكيتو حكى الإمام الحافظ أو بكر البيهكي أسكنتا فم دلائل النبوة دكنا السنباد لباري تشيوة ومر رجل من المهاجرين برجل من الانصار wani mutum cikin muhajirai cikin mutanen makka sai ya wuce ta jikin wani mutum daga cikin mutanen madina ya fadi a ƙasa wa huwa yatashahhatu fi damihi yana burgima a cikin jinin sa jinin shi na ta zuba yana burgima yana numfarfashi alamar yana cikin kakarin mutuwa da zafin raunuka sai yace da shi fa kala ya fulan ya gane shi ce kai wani a sha'arta anna muhammadan qad qutila ka ji wai an ce an kashe annabi muhammad wannan yana so ya kara firgita shi kenan fa kala al ansari sai wannan ba ansari wanda ke cikin raunukan nan fa kala sai yace in kana muhammadun qad qutila in ma da gaske ne an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama faqad ballaga to ai ya isa da sakon da Allah ya kaushe shi ya riga ya gaya mana mai addini ya karantar da mu tauhidi ya koya mana addinin nan ya gama aikin shi ne faqatilu an dinukum sai ku je ku yaki ku ci gaba da yaki dan kare addinin ku ba kare ya za ku yi ba fa nazala sai Allah ya saukar da muhammadin ila rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi muhammadu ba komai bane shi sai daya daga cikin manzanni kuma manzanni daga gabanin sa sun shuɗe afa in ma ta auqutilan qalbtum ala aqabikum yanzu ne idan ya mutu mutuwa ta dabi'a ko kuma an kashe shi kisa irin na yaki in qalbtum ala aqabikum sai ku yi ridda Allah yana nuna cewa ba dalili bane wannan akan ridda dan annabi ya mutu ko kuma an kashe shi wa qala abdullah ibn amr ibn haram رأيت في النوم قبل أهد مبشر ابن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام فقلت وأين أنت فقال في الجنة نصره كيف نشاء قلت له ألم تقتل يوم بدر قال بلى ثم أحييت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه شهادة يا أبا جابر وكو أنه ببن صحابي أيرك تكن وليك كن صحابي شيني عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنه بابن جابر بن عبد الله إن كنت أنا أبايا من أمبتون ساشين لا بارسا وند صحابين ينا دقت كن شهداء أهد لنا وند أنكشي شيء أهد كما أمبرني شيء أنا أهد لنا كما يدعى كبرنا سورة إنشي سكتشي و بس نسود إند أكري في شبه سودا كما يدعى تبتع تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ya sa an dinga sanya gawa biyu ko uku a cikin kabari guda daya saboda yawan gawawaki da kuma karancin manpower wanda za su yi aikin duk suna da raunuka a jikin su kuma ka kaddara tona kabari 70 da wani abu a lokaci kankani ba karamin aiki bane kuma ga mutanen da kowa wani hannun shi a makale wani kafan shi a giciye wani ma yana yi yana tafiya jini na sare shi dukkan su da raunuka a jikin su ya ba su yi wannan aikin tsakanin la'asar zuwa magariba da haka sai aka ce to a dinga tona kabari guda daya sai a sa mutane biyu ko uku kaga zai rage yawan aikin significantly sai annabi ya ce a sanya wanda suka fi iya alqur'ani ta gaban kabarin ta fuskar dama ke ta fuskar alqibla to da aka rufe baban Jabiru shi wannan bawan Allah wato Abdullahi dan Amr dan Haram aka rufe shi a wani kabari sai ayin suka ji basu natsu da wanda aka hada baban su da shi a ciki ba suka ji suka tone kabarin suka canza mai kabari aka ce da aka tona kabarin aka same shi a abun nan danye shakaf kamar kaman bacci kawai ya kwanta yana dafa da hannunsa inda ya rike jikin cinyarsa inda aka sare shi babban sara a jikin cinyar har ga jinin ma ya dan bushe kamar jinin mutumin da ya dan ji ciwo da zakasu har an daga hannun sai hannun ya koma a hankali ya kara dannuwa a daidai ciwon kamar yadda in ka daga hannun mutumin da ke bacci zai koma inda yake sannan bayan shekara 40 har ila yau lokacin Muawiya dan Abu Sufyan yana halifa yayin nufin ya ja idan ruwa yanda za a dinga samun wurin noma da wurin samun ruwa na shayar da dabbobi a Madina wanda wannan ya biyo ta kan kaburburan a mutanen Uhud wanda sai da aka yi ta rigima tsakanin Muawiya da mutanen Madina akan irin akan wannan aikin yana nan a cikin abin nan littafin Baladuri ya hakaito shine al-ansab ke abin nan to wannan rigima da ƙarshe tunda shine shugaba bayan da suka iya aka saka hakura aka zo aka ce duk wanda yake da gawa a wajen na ta dan uwansa ko mai bin shi ko na ba an ba shi deadline zuwa lokaci kaza ya zo ya dauke tan ba ko za a zo ya aiki gaba ɗaya kenan a kwashe shi an kwashe shi kuma ba ka da ta cewa ina za a kai su to a lokacin aka ba ƙara haƙƙin kaburburan da dimak inda aka yi abin nan aka ja layi cewa nan kamar da kaga dai ana yin musau din nan ayi marking da sauransu a ce za a rusa wurare ko to haka aka yi musu su kuma tonau kenan za a ci to inda duk aka ce za a tone din nan sai zama akwai kabarin shi ila yau da aka sake tone shi bayan shekara 40 haka aka sake ganin shi kamar wanda ya kwanta bacci in ban da gara da aka ce ta ci wani bangare na likafaninsa babu abin da ya ci daga jikinsa wanda wannan sahabi ne daga cikin waliyai na Allah radiyallahu anhum ajma'in to shine aka ba da labari cewa ya ce shi da kansa ra'aitu fin nawmi qabla uhud kafin yakin uhud na kwanta bacci sai naga Mubashshir ibn Abdul Munzir wani sahabi daga cikin wanda suka rasu a Badar mai suna Mubashshir ibn Abdul Munzir ya kulli sai naji yana ce mini anta qadimun alaina fi ayyami nan da yan kwanaki zaka taho gare mu fa qultu wa aina anta sai nace to ina zan riske ku din fa qala sai Mubashshir ya ce mishi fil janna zaka zo ka tarar da mu aljanna nasrahu fiha kama nasha'u muna wata yawan mu yadda muka ga dama muna wata an riga an raya su rata sabon ladina utul fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaquna suna ta wada kasu aljanna rayukan su kuma an saka a cikin jikin wasu tsuntsaye na musamman na zinari da lu'ulu aljanna suna yawo to sai ya ce zaka riske mu aljanna ka zo kai ma ka ci gaba da wata yawa yadda muke wata yawa kuntu lahu sai wannan sahabi Abdullahi ibn Amr bin Haram yake ce mishi alam tuqtal yawm badr kai ice ba an riga an kashe ka ba a badar ya aka zaka ci mun kuma kana cin aljanna qala bala yace kwarai kuwa an kashe ni a badar thumma uhyitu sannan kuma aka raya ma'ana ba wai an kashe mutum a jihadi zai zama kai matacce irin sauran matattu ba shi sai Allah yace karka tsammace su a amwata yanda sauran matattu suke waɗanda ba za a kai su aljanna ba sai ranar alkiyama ba za a ba su wata dama ba in banda damar da za a ba su ta su ga gidansu aljanna ko wuta sannan a ce su koma su bacci yan aljanna ne a ce nam nawmatal arus amma su shuhada'u to za a dauke su ko dai rayukan ko kuma har da jukkunan bisa abinda malamai suka tattauna na sabani akai su cikin aljanna a tsoma su kacoka akwai aljanna ta musamman da za a je a aje su ba sai an tashi alkiyama ba suna da wato masauki na musamman da zaran sun mutu shi kuma wannan sahabi da farki sai yake tsammanin to kai da ka mutu ai ya kamata a ce kana cikin kabarin kai ya za a ce kana aljanna sai ya ce eh da gaske ne na mutu thumma uhyitu sannan sai aka raya ni yadda ake raya matattun da suka mutu a shahada fa dhakara dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ya ambaci wannan labari ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wannan abin da ya faru da shi sai annabi ya ce mishi hadhihi shahadatu ya aba jabir wannan bushara ce ake yi maka da cewa zaka yi shahada ya kai baban jabir haka kuma ya faru din yayi shahada kamar yadda muka ji kamar yadda kuma zamu zo mu sake ji a gaba insha Allah amma zamu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.